العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي بيوغة رمضان إذن رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبود أليه دولة تلاتين دا تقوص. إن شاء الله تعالى ذامو تقبل دا كراتو كمريد دا أكسابة أو أن مسلاتي منا كراتو أتكين القرآن ميجرما أتكين وانا وتامي البركة. منا كما كراتو نتكين سورة الأنفال karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 40 zamu tashi aya ta 41 insha Allah ta'ala kamar yadda aka fara karanta ta jiya. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'lamu
subhanahu wata'ala yana magana akan ganima. Farko wannan janibin tarbiya wanda Allah subhanahu wata'ala ke tarbiyantar da mu'minai sahabbai su san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaban al'umma, khatamun nabiyyin, imamul mursalin. Duk abin da suka samu a lokacin da ake yaki da kafirai, in suka debo ganima ba wanda aka yaddan masa yayi amfani da wani abu daga ciki, sai a taro shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka taro gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, daya bisa biyar na dukiyar gaba daya to na Allah ne da manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine magana mafi karfi kamar yadda hadisi suka tabbatar. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo dogon bayanai da ra'ayoyin malamai da kuma riwayoyi na hadisi, amma mafi karfin magana kamar yadda a ƙarshe in ka duba yake cewa shine hadisin da riwayan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ke tabbatarwa, shine a cikin duk abin da aka taro gaba daya, daya bisa biyar na Allah ne da manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Shine ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi abun da ya ga dama cikin aiwatar da abun da ya dace wajen raba shi ga mu'minai, musamman ga ahlul baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sune zil qurba, sannan da sauran marayu da sauran miskinai da matafiya da waɗanda suka dace. Iya yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba, haka za a gudanar. Hadisi ya tabbata ma'anar sa yake cewa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai cewa duk abunda aka samu na ganima a kawo shi a tara, Allah ya sanya daya bisa biyar na wannan abun, to na Allah ne da manzonsa. Yace kuma abunda aka ce wannan daya bisa biyar din ba wai ni zan yi amfani da shi wa karan kaina ba, a'a, ya ruddu alaikum, zai dawo zuwa gare ku ne amfanin sa. Ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya bukatan koda taki guda a cikin abun da aka taro na ganima, sai yake cewa wanda duk yayi hululi ko yayi ha'inci ko ya boye wani abu na ganima bai kawo ba, to wuta ita ce makomarsa, wuta ita ce makomarsa. A wata riwaya yace wanda duk ya dauke wani abu bai kawo ba, fa huwa aru, yayi laifi mai girma, wa huwa narun, kuma wuta ita ce makomar wannan. Wannan ke nuna cewa akwai darasi da ya kamata mutane su gane. In aka ce ga shugaba a addinin musulunci, to cikin duk abun da za su yi, hatta dukiyarsu da al'amuransu, ana so su nemi umarnin shugaba din da shawartarsa cikin abun da ya shafi kuma na harkar baitul mali. To duk abun da shugaba ya faɗa shi ya dace a yi biyayya da shi, matukar bai saba wa Allah ba. Su kuma shugabanni wajibi ne su yi aiki daidai da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ba tare da gina kansa ko neman gina kansa ko kuma ɗebe abu da handamewa ba. A wajibi ne su yi wa talakawa aiki da dukiyoyinsu, su kuma talakawa wajibi ne su yi biyayya ga shugabanninsu dukkan cikin komai. Za mu ba da misali cikin abin da ya faru dan jiya zuwa shekaran jiya. Misali, a ka'ida a Najeriya akwai sarki musulmi, yawa, idan an ga watan azumi, wanda duk ya ga watan azumi a garinsu, a ka'ida akwai lambobin waya cewa ga yadda zai sadar har a gaya wa sarki musulmi, shi kuma sai ya announcing kowa ya ji a Najeriya, haka ne ko ba haka ba? To amma sai ga shi jama'a sun gaggawata da yawa a garin Gombe, sai suka fara tarawihi ba tare da an sanar sarki musulmi ya ce an ga wata dun Najeriya ba. Wasu za su ga cewa a wai wannan ma sai an abuna, dole sai an abuna, sai an jira. Shi ne ta'atul amir din, yau haƙƙinsa ne sai mun jira ya sanar, in za mu yi tarawihi sai mu fara tarawihi. Amma irin wannan abun da jama'a suke yi suna ganin kaman ba komai ba, ibada ne. Sannan tarawihi mai matsayin ta addinin musulunci farilla ce, biyayya ga shugaba fa a musulunci wajibi ne. To mutane kawai an ga wata sai kawai kowanne sai su je masallacinsu, a kawai mu fara tarawihi, ba an gani ba, wani ma ya ce ya gani, shikenan mu fara tarawihi. Me yasa ba mu jira shugaban da muka ce shi ne shugaban musulmai ya announcing a ce bakin mu ɗaya ne? A Saudi Arabia ba yadda za ka yi tarawihi ba tare da gwamnati ta sanar cewa an ga wata ba, kuma wannan shine ka'idar dokar addinin musulunci. To mu a Najeriya in kana magana irin wannan ma wani zai ce ma a to ai shugabannin ma suna da laifi kaza, suna da laifi, ina wa ruwanka da wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alaihim ma alaihim, yawa duk abun da suka yi tsakanin su da Allah wannan nasu ne, muna fatan Allah ya yafe mana. Amma biyayya gare su wajibi ne, ku ba su haƙƙin su, ku nemi Allah ya ba ku haƙƙin ku. Abokanan mu da muka saba tarawihi da su sun yi ta yin waya ranan sai dai a fara tarawihi. Ni ko ina ga in ni nace a fara tarawihi da yawuna, to nafi kowa sabo, wannan shine ni abun da na dauka a raina, don wata kila ni Allah mun wata dama ya bani wanda bai bawa duyawanci wanda suka mun waya din ba, shi za kawai sai nayi shuru sai can bayan isha tukunna sai na soma daga waya din ya tarawihi nace to ai mun yi sallar isha kuma an watse, shikenan mafi sauki kenan. To ya malamai sun yi ijma'i, Imamu Ahmad ibn Hanbal yake cewa an takuna tabi'an khairul laka min an takuna ra'san fil fitna, in zama a sahun baya a masallacin nan ana zaune lafiya yafi mun alkhairi akan in zama liman, ni ne limamin yan fitina, wannan shine mafi alkhairi. Da ka zama liman kai ne ra'as, kai ne mai fada aji, amma cikin karo da tsarin shugabanci da kuma fito da shugabanci, da ka zama kai ne mai fada a jagure gunda kai shiru a zauna lafiya kana can baya ba wanda ya san ka, shi yafi maka gurin Allah. To shi yasa kar mu rinka zama kawai kara zube kowa yana da bakin fada, kowa yana da magana, kawai to ba ibada bane mu je mu yi tarawih, ha masallaci kaza ma sun yi, masallaci kaza ma sun yi, amma wanda kuka ce shine shugaban ku ya sanar, to wajibi ne a rinka sanin irin wayannan abubuwa. Cikin kananan abubuwan nan su suke ballo manyan abubuwa, fitintini ba sa karewa. Saboda mai kowa ya dau doka a hannunsa da kara zube, kawai zama na kara zube, ba mai jiran ya ji umarni daga shugaba, an raina shugaban ma. Laifin shugaba ko yana laifi tsakaninsa da Allah ne, duk abin da ya tsakaninsa da Allah ne, kuma ana neman dacewa gurin Allah da neman gafara ga juna da sauransu. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san yadda zai yi da mu gaba daya. Amma wajabcin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara shugabanci wannan shine, wannan kuma shine manhajin ahlus sunna wal jamaa. Duk manhaji yana da wuya, amma duk lokacin da jama'a suka wayi gari kawai da zaran an yi dan yoni motsi kawai, wayancan su yi masallacinsu, wayancan su yi kungiyarsu, wayancan su yi gaba, kullum musulmai. Allah ce wala tanaza'u fatafshalu watasabarihukum, yau kuna muraza, wayancan sun ce a mu a fara, wayancan sun ce a kar a fara, wayancan sun ce kaza, to an samu matsala. Amma da zaran an samu baki daya, a Gombe an ga wata, a Bolari an gani, wani ma ya gani, a gidanmu ma abokin na ma ya gani, to yanzu sai a sanar. To yanzu a jayi tarawih na, shugaba bai sanar ba. In kana sha'awan kai ka ga wata din, kana sha'awan kai tarawih, sai ka shiga gida ka yi tarawih kai daya saboda ka ga wata. Amma in ka fito bainar jama'a kana yi, kana nuna wa mutane cewa fa gobe Ramadan ne dole. Alhali ba a jira shugaba ya sanar ba. Wancan ma yayi haka yana jira gobe Ramadan. Wancan ma to kaga sai kowa ya dau mataki a hannunsa. To ya kamata mu rinka taka tsantsan cikin bude kofa wajen abin da zai kawo kowa ya zama shi ma mai fada aji ne, ko kuma kowa ya zama shugaba. Ba mu da shugabanci kullum mu musulmai, to gaskiya wannan ba daidai ba. Muna fatan ana ganewa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana a wannan aya din cewa wajibi ne cikin dukiyar da za a samu na ganima to a taro ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka taro ta kuma, to fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba. Wasu malamai Allah ya ce wa'alamu ku sani annama ganimtu, abinda kuka ganimta wato kuka samu na ganima, min shay'in na wani abu na dukiya, to fa anna lillahi khumusahu, to Allah shike da ɗaya bisa biyar din sa na Allah ne. Wasu malamai suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kan dauki ɗaya bisa biyar tun kafin a raba dukiya sai sa a Ka'aba, ma'ana aikin Ka'aba, domin fa anna lillahi khumusahu na Allah ne wannan. Wasu malamai suka ce ɗaya bisa biyar na farko kafin a raba dukiya shine na Allah, sannan a sake ɗaya bisa biyar bayan an dau ɗaya bisa biyar na Allah, sai a dau ɗaya bisa biyar shi kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hudu bisa biyar na saura kenan bayan an cire na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shi kuma lil jaysh na al'umma da suka halarci yaki. Wato ko kuma ya zama ɗaya bisa biyar lillahi wa lil rasuli, domin shi manzo kawai ba zai amfani da shi bane, a'a kawai yana aiwatar da shi ne iya ra'ayinsa za a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da wannan malamai suka ce lokacin da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ra'ayin amirul jaysh za a yi. Sai abun da ya fada, an yace a ba wasu wane kaza, ayi kaza, ayi kaza, to abun da ya fada shi za a yi a cikin wannan ɗaya bisa biyar din. Sannan hudu bisa biyar da suka saura su kuma lil jaysh na runduna, wanda duk yaje sai a bashi. Wannan shine Allah subhanahu wataala yake fadi fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wani zil qurba. Zil qurba malamai suka ce ahlul baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ba ya da rufin dangin wani daga cikin mutane ba, a zil qurba daga cikin dangin wato jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai kaso guda na musamman, wannan na ahlul baiti rasulillah ne sallallahu alaihi wasallam. Wani ya tama sai marayu ya kamata a ba su abunda wato wani kaso daga cikin kason ganima don a taimaka musu a rayuwa. Wal masakin, sannan sai kuma miskinai wanda suke mabukata, masu karamin karfi a cikin gari da sauransu, su ma a dau wani kaso su ma a ba su don a taimaki rayuwarsu saboda suna cikin karamin karfi. Wabni sabil, a samu matafiya wanda suke halin tafiya su ma suna bukatan taimako, za a iya taimakon su da wani abu na ganima. Wasu malamai suka ce walizin qurba waliyatama walmasakin wabni sabil, duka a cikin ɗaya bisa biyar din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam waɗannan ake basu. Amma arba'atu akhmas
hudu na sauran ɗaya abunan hudu bisa biyar su kuma wannan kawai liljeshi ɗaya bisa biyar din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ne ake cire a zawil qurba da yatama da masakin da ibnu sabil wannan a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani cewa ɗaya bisa biyar nawa ne amma babu abun da zan yi da shi zai dawo ne zuwa gare ku domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba daukan dukiyar baitul mali don ya amfani da shi a karan kansa ba sai dai shi ya ciyar da abun da yake da shi don ayi amfani wa addinin musulunci shi yasa da aka yi hijira lokacin da yazo taguwa ta nuna gidansa sannan sai ga fili jikin ta nuna inda za a zai sauka kenan ta nuna inda zai sauka sannan sai tana zagayawa kuma tana nuna inda za a yi masallaci wato inda taguwan ta kwanta domin a raba fada lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina dukkan kabilun garin Madina sun fito wannan gidan su ce mu ne zai sauka a gurin mu domin mu ne da kaza da kaza da kaza wayancan su ce mu ne zai sauka a gurin mu domin mu ne kaza da kaza da kaza wayancan su ce su ne kowa sun fito sun tsaya a kofar gidansu to kaga anan in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga wani bangare yace anan zan sauka to sauran za su ji haushi wata kila ma tunda sabi ne a cikin musulunci su soma tunanin ko ja da baya ko wani abu makamancin haka sai Allah cikin hikimarsa sai ce ka gaya musu ya rasulullah ba kai ne zaka nuna inda zaka sauka ba dabbar ka ita za ta nuna inda za a sauka inda zaka kwana wannan raquma alqaswa da kake kanta ita za ta nuna don ka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ku saurara ya ku jama'a ba ni zan nuna inda zan sauka ba wannan raqumar innaha ma'mura Allah yana umartanta ta nuna inda zan sauka shikenan yana kanta tana tafiya sai yazo a tare gabanta ana neman sai wannan su kama akalanta su ja tana kwacewa suna ja tana kwacewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaruha ku kyaleta fa innaha ma'mura ita din nan Allah ke umartanta ita za ta nuna inda zan sauka in suka ga tana kokarin wucewa tayi ta kwacewa sai su sake sai ta cigaba sai wayannan kuma su rike suna wancan gefen gidan suna janta tana kwacewa suna janta tana kwacewa har su sake haka nan suka rinka yi wasu kuma su tare gabanta ta ki kwana daga inda suke so ta yi kwana tana tafiya gaba har sai ta je gidan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu arda so da ka kofar gidansa jikin gidansa kawai sai ta kwanta a gure sai zama Allah ya nuna inda manzon Allah zai sauka sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah bane yayi son kai kaga nan an huta gidan haka Allah ne ya nuna shikenan sai aka huta to sai ina ne za a gina gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ce mun ba da filin mu wannan su ce mun ba da gonar mu wannan su ce mun ba da kazan mu ita ma aka ce ku bar wannan taguwar ita za ta nuna ina ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina ne masallaci nan ma tana ta tafiya wannan su zo su tare ta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka can yanzu kuma ita kadai ne take tafiya ta je can a ce can tana ta zagayawa har ta zo wani guri sai ta kwanta a guri akace nan ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu filin wasu marayu ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai sayi wannan filin shi zai biya da kudin sa kaga wannan shine adalci da shugabanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai mutun ya manta abun da ya karanta ba ya manta abun da ya sani ba da zaran an ce ga wata dama nan kawai yana jira ya debo ya azurta kansa maimakon ya yi amfani da dukiyarsa ya taimaki addinin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba shi yasa a zamanin yau wanda duk yace a'a shi ba dan adiba bane to ya hadu da wahala kenan a jefa kalubale ta can ana neman kauda mutum wai don kawai ya ce masu diba su daina diba wai ba masu diba su daina diba shikenan wannan kawai ya zama abun aje ayi umra ayi addu'a wai Allah ya kauda shi abun asa ayi poisoning din mutum wai don ya mutu haba mutuwa da rayuwa a hannun Allah su amma raunin imani ya sa wasu suna tunanin za su iya kashewa za su iya rayawa saboda me saboda duniya kawai mutum ya ce ba zai taba abun da yake naku ba kuma da Allah masu taba ma kansu taba ai wannan gata aka yi musu wallahi an yi wa mutum gata da mutum ya saba diba sai ga wani a fadar mutum Hausawa dan ka'ida sai ga wani dan ka'ida ai dan ka'ida ya taimaki mutane duk dan ka'ida ba a son sa yawanci a duk inda mutum yake shugabanci in dai zai kamanta gaskiya to za a lakawa masa suna dan ka'ida na farko ya ce a fito akan lokaci daga nan ya takura mutane kuma lokacin da ya takura mutanen fa yanzu ne za ku ci halal fa don da ba ka fitowa sai karfe 11 kuma an ce ka fito karfe 8 to sai yazo yace to ku fito karfe 8 shikenan daga nan zaka ga wani ya soma fada da shi yana gaba da shi me yasa za a ce mu fito karfe 8 mu mun saba kaza alhali kuma ka'idan aiki ka rubuta acceptance letter da rubuce da signing ɗinka cewa duka dokan aikin da zaka yi amfani da shi dokar aiki kuma a Najeriya inda aikin office kake malaman jami'o'i da malaman college na san su suna da dama ana ba su dama duk lokacin da za su yi lecture ina tsammanin ko an ce da alƙalai ma wallahu alam to amma kai ne aikin office kuma ka yadda zaka yi wani yazo ya ce to yanzu ka'ida ku ringa fitowa 8 shikenan sai ai fada da shi ai ya sa ka ne a hanyar zaka ci halal ka'ida sai aka ce to maganan kudi kaza gaskiya a dawo da shi daidai da kaza sannan diban kaza a daina yi kaza ai ga ka'ida can duk abin da yake ka'ida ne wannan ya halatta a ci idan aka ce wannan ka'ida ne in kana rike da ofishi kaza ka'ida ne gwamnati ta baka in ka ci wannan ba haramun bane halal ne amma a wuce ka'ida sai an daibo wani abu sai mutum yace kar ayi wannan sai ce wannan dan ka'ida ne ku kaure shi wannan ba daidai bane shi yasa al'umma muke cikin dimuwa da hayaniya mutum ya gama tara abin da zai tara daga ran da aka ce ba a yi da shi sai ka ji tausayin sa ba shi da nitsuwa cututtuka ta ko ta ina ya rasa me yake masa ciwo aje kasar waje ko kasar ciki aka je ba za a samu abun nan sai in an dawo ga Allah subhanahu wataala saboda haka kullun ya kamata mu fahimci menene illolin mu rinka gyarawa yawa ka'ida tana da muhimmanci yana da kyau a bi doka duk abin da doka ta ce naka ne ko miliyan nawa ne in dai a doka an ce naka ne wallahi wannan arziki ne daga Allah ka gode wa Allah kawai ka samu amma duk abin da aka ce ba naka bane kar kai sha'awansa kar kai sha'awansa kuma kar ka dauke shi don haka inda mun gane wannan wanda duk yazo zai hana mu diban haramun da sai mu gode wa Allah mu gode masa mu ce kai gwanda da Allah ya kawo ne Allah ya sa in ya kare tenuwan sa ya kara wata tenuwa a sake ma amendment ma ya kara wata tenuwa ma ya ci hana mu diban haramun ya ci hana mu diban haramun ba shikenan mu huta ba amma su cewa suke to wai daga fita waje ma kawai ana tunani to a nada wane mana ya zama shugaban kasa a nada wane ya zama mataimakin shugaban kasa wai an so mu tattauna akan wannan to ransa yana nan fa alhali an yi shugabanni a duniya wanda sun fi shekara 10 suna mulki ba sa iya motsa hannunsu ba sa iya motsa hannunsu sun fi shekara 10 suna mulki ba a yi magana a kasashensu ba ko ba a yi magana a duniya ba sai a nan ne kawai daga motsi kawai an je ana abunan shikenan kawai a nada kaza ya kamata ya sauka ya kamata ya yi kaza miyagun su faɗa sai a samu ruban musulmai shikenan sai su koma suna cewa eh gaskiya haka ne mu ai kaza wannan tsari da kaza sai a dau haƙƙin Allah a ɗora wa mutum Allah ke azirtawa kun ɗauka mutum ke azirtawa Allah ke jarraba mu da yunwa an ɗauka mutum ne ya jarrabe mu da yunwa Allah ke jarraba mu da kaza amma mu kamanta lokacin da muke cikin tashin hankali da bala'i sallah a masallaci ma ba a yin sa cikin kwanciyar hankali sai an yi gadi ta arewa da gabar da yamma dukka sai an samu matasan anguwar Allah ya saka musu da alkhairi matasa sun yi kokari wallahi da itatuwan su zaka gansu kana ganin su ka san zaka razana suna gadin sallah haka aka yi amma Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana yanayi mai nitsuwa mai sauki amma mutane suna nan suna ta wani tunani daban-daban don haka a rinka tuna ni'imar Allah kuma a gode wa ni'imar Allah a gode wa Allah bisa ni'imominsa a yi biyayya ga tsarin dokar addinin Allah a ko'ina ake a yi amfani da nassosin alkur'ani da nassosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a rinka sha'awan haramun kar a rinka sha'awar dukiyar da ba ka'ida ta baka shi ba kar kai sha'awarsa ka jira Allah zai azurta ka ta inda baka tsammani sai ya zuwa ka samu wani matsayin da ga dukiya nan halal in dai kana rike da wannan office din ya zama halal zaka iya amfani da shi guri kaza a ka'ida wannan an baka zaka ko salarin ka ne ko allowance din ka na yin kaza ko menene a ka'ida an baka shi baka taba kudin kowa ba Allah ya baka wannan arziki ne daga Allah don haka kar a yi gaggawa kowa ya jira kuma ya nemi dacewa a gurin Allah Allah samu dace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa anna lillahi khumusahu walir rasuli da manzon wali zil qurba malamai suka ce a cikin rarabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake bawa zil qurba sune dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jini sannan wali yatama da marayu wal masakin da miskinai wa ibn sabili da matafiya Allah ya ce ku yi haka in kuntum amantum billahi in kun kasance kun yi imani da Allah to ku yi wannan abin da Allah yake faɗa وما أنزلنا على عبدنا إن كن كسنتي كني إيماني دا أبون دا مكا سوكر أكم باوم يوم الفرقاني رانا ربك أليا دا قسياشيني رانا ياكم بدر يوم التقل جمعاني رانا دا رندنا بيسوكا رندنا كافري دا رندنا مؤمني إن كني إيماني دا تيمكم الله أولنا رانا kunyi imani da Allah kunyi imani da abun da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku yadda ku taba abun da ba naku ba in kun dauko ganima ku kawo ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi magana da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda jiya ma ina ga an fada cewa wani mutum ya dau bargo a cikin kayan ganima bai kawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai gashi daga karshe kuma an kashe shi a gurin yaki sabai suna masa murnan yayi shahada manzon Allah yana cewa a gashi tana cikin wutar jahannama saboda me ya dauke wata bargo wasu malamai suka ce jan bargo wasu malamai suka ce bulun bargo ya burge shi kawai sai ya dauke bai kawo ba wasu malamai suka ce bargon fa karka dauka irin bargon da muke da shi na zamani yanzu dan gwadugwado ne fa ya dauka kuma yaki yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan karka yi tsammanin yau wai kai don kana zuwa ta'alim ko don kana zuwa gurin gwagwarmaya ko kai ma kwamitin masallaci ne memba ne a kwamitin masallaci don haka ka ɗebi dukiyar talakawa ko ka ɗebi cin hanci da rashawa ka dauka cewa zaka tsira ga wanda yake yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kariya ga addinin Allah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau bargo manzon Allah yace gashi can a wutan jahannama kuma a gurin fa aka kashe shi amma ba a ce yayi shahada ba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cewa yayi shahada wane ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wane da wane sun yi shahada amma wane kalla lakinni ra'aituhu finnar a inda nake tsaye din nan gashi ta ina ganin sa cikin wutun jahannama fi burdatin ghashaha saboda wani dan bargo da yayi ha'inci bai kawo an tara ba to ina ga wanda yake ha'incin dukiyar jama'a wasu tun suna dalibta suke sha'awan su samu mukami kaza su ɗebi dukiyar talakawa wannan duka bai dace ba ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثي ne ingantacce riwayan imam muslim rahimahullahu ta'ala babu wani bawa da Allah zai bashi dama akan talakawa ya dau wani abu a cikin dukiyar su يموت يوم يموت يموت ranar da zai mutu وهو غاش لرعيته bai mai da wannan abun da ya dauka ba yana nan a gidansa illa harrama Allahu alaihi aljanna wallahi sai Allah ya haramta masa aljanna inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ko yazo da haji da umra ko yazo da sallah da zakka in dai ya ha'inci talakawa kuma bai mayar ba daiwa daga cikin mutane zaka ga an ajiye su a gidan gwamnati amma ran da aka ce za su kaura sun yi retirement ko kuma a'a sun gama aiki a wannan gurin wani zai zo ya shiga gidan sai su ɗebe kujerin gidan da shimfiɗan gidan da gadajen gidan wani ha da AC da aka manna a jikin bango wani ha da fankoki duk wallahi wa innan ya ɗebi katanga ne da za su katange shi da shiga aljanna me za ka yi da su in man da lalacewa da mutuwar zuciya har kai aiki ka gama ba fanka a gidanka to ba za ka haƙura ba tunda Allah ya yi ka ba ka da fanka haka za ka koma ga Allah ka koma ga Allah ba fanka sai me wallahi aljanna ba abun wasa bane kar mu dinga taruwa a masallaci muna dauka cewa ya isa zamu je mu shiga aljanna ƙarya muke yaudaran kanmu annabi sallallahu alaihi wasallam ranan yakin badar da wannan ayan ta sauko wa alamu annama ganimtum ya tara sahabbai yace ayyuhan nas ku sani wallahi Allah ya ce ku taro ko menene ko da misalin ƙwayan allura ko da misalin zare da ake dinki da shi ko misalin allura da ake dinki da shi ko ƙasa da haka ko sama da haka ku taro ku kawo a raba daidai wa daidai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya boye wani abu kaman zare ko allura ko ƙasa da haka ko sama da haka to ya sani fa huwa arun yayi mummunan laifi wa huwa narun kuma ranar tashin alkiyama wutar jahannama zai shiga to me yasa muke cikin waɗannan hadisai suna yawo a tsakanin mu muna karanta alkur'ani amma kowa yana jiran a samu dama a ɗebi dukiya in kaga an sa ka shugabanci kana faɗa da jama'a wallahi yawanci akan kuɗi ne a dai munan haka abun yake yawanci akan kuɗi ne in kaga mutane sun yi gungu suna cewa mu a tsige shi mu a cire shi a wannan office din mu a cire shi a wannan matsayin mu a yi kaza za mu yi meeting a yi meeting a can a faɗa to wasu ƴan kuɗi ne kawai ake tsammanin a samu kataka kace a wannan kuɗin haram ne da Allah a daidaita mana a yi abun nan wai fa kana taimakon su ne su ko suna cewa a sai an yi to tunda za ka ce sai an yi to shikenan a cire mutum kawai a cire mutum a kawo wani, a kawo wani wanda zai yadda a yi barna. Rayuwar mu duk zuciya ta mutu, yanzu ba za mu rayu rayuwa mai kyau cikin tsarkin zuciya da dukiya na halal, mu mutu koda cikin talauci, koda cikin wadata, wadata da arziki da talauci, dukan su bayin Allah ne. Allah ke juya su yadda ya ga dama. Wanda ka ganshi cikin talauci, Allah yana sane da shi kuma ya san shi yana son sa. Wanda ka ganshi cikin wadata, Allah yana sane da shi ya san shi yana son sa. Doka wa'annan ba su ne suke tabbatar da cewa wani shine wani ba, a'a, tsoron Allah. Doka mu hana rayuwar mu abinda duk Allah ya hana mu. Mu yi iya kokari mu nemi taimakon Allah cikin wannan. Allah subhanahu wata'ala yace yawmal taqal jam'ani shine ranan yakin Badar. Shi yasa malamai suka ce yawmal furqan shine ranan yakin Badar, domin Allah ya rabe ƙarya da gaskiya, ya taimaki al-gaskiya ya kuma rusa ƙarya. Utbat ibn Rabi' da Shaybat ibn Rabi', wannan an san da su wajin jajircewa da gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da gaba da addinin Allah, kuma an san su wajin ƙwarewa da tsabar wadata ta kuɗi, da kuma ƙwarewa wajen yaƙi da ƙarfi da sauransu, ba wanda yake iya ja da su. Utbat ibn Rabi' da Shaybat ibn Rabi' wa da ƙani ne, in ana maganar su kowa ja da baya yake. Amma tun kafin a fara yaƙi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haza masra Utbat ibn Rabi', anan Utbat ibn Rabi' zai mutu, anan za a kace shi gobe, wannan anan Shaybat ibn Rabi' shi kuma zai mutu, anan wane zai mutu, anan wane zai mutu, saboda mai karfin Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah ya ambaci ranan Badar, yawmal furqan, ranan rabe ƙarya da gaskiya. Duk abin da suke gadara da shi Allah ya rusa shi. To ashe kenan mu gane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu rike addinin Allah riko na gaskiya, mu nisanci abin da ba namu ba, mu nisanci abin da yake sabawa Allah ne, ko ta wani irin hali. Abin da yafi karfin ka kai kuskure, da zaran ka gane ka tuba, amma kar kai wani abu da gangan. Na'am. Allah subhanahu wataala yace wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. Sai Allah ya sifanta yaqin da inda suka tsaya, da inda abun ya faru. Na'am.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرحب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
Allah subhanahu wa ta'ala yace iz antum bil udwati dunya, ku tuna ya ku sahabbai, ku tuna ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbanka da duk sauran mu'mine, ku yi tunani. Allah yace iz antum bil udwati dunya, lokacin da kuke a wani rami kwari, wani kwari a dunya wanda yake kusa ta bangaren Madina. Wahum bil udwati alquswa, su kuma suna cikin wani kwari alquswa wanda yake nesa ta bangaren Madina, yafi kusa da bangaren janibin Makka. Wato rundunar kafirai wadda aka shiryo ta daga Makka, mai mutum 1000 zuwa 50,000, su sun taho ta Makka, sun tsaya a wani rafi wajen Badar kenan. Suna wannan rafi sun fi kusa da janibin Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna udwati dunya, a dunya din nan ai daniya min almadinatul munawwara, wato su kuma suna wani kwari ne wanda yake kusa a bangaren janibin Madina. Wato su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kusa da janibin Madina, su kuma wa'incan sun fi kusa da janibin Makka, suna alquswa wato nesa da bangaren Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna a dunya kusa da bangaren Madina. Allah ya ce ku tuna wannan lokaci. Warrakbu asfala minkum, tawagar yan kasuwa kuma wanda kuka fita domin ta, ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, su sun fita ne don su hadu da tawagar yan kasuwa wanda su kuma Abu Sufyan yana cikin su, wadanda suka taho daga kasar Sham, to shine Allah ya ce warakbu asfala minkum, su kuma tawagar yan kasuwa suna ƙasa da ku, wato gurin su inda suke suna ƙasa da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke, wayincan kuma wayinda za a kara da su masu makamai da ƙarfi su kuma suna al-udwatul quswa, suna kwari na nesa da Madina wanda yafi kusa da janibin Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna al-udwatud dunya, suna kwarin da yake kusa da Madina ta janibin Madina. Warakbu su kuma tawagar yan kasuwa wanda aka fito domin su, wanda Abu Sufyan yake cikin su, su kuma asfala minkum, su kuma suna ƙasa da ku gurin zaman su. Allah ya kutina wannan, wato Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana don su gane Allah ke tafiyar da duk abin da yake tafiyarwa, yake kuma tsara duk abin da yake tsarawa, don me? Don samu cikakken imani da Allah da kuma samun yaqini. In sun samu yaqini da Allah subhanahu wataala da cikakken imani da samun kyakkyawar tarbiyya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai su tsaya da imani, ba za su razana da bangaren kafirai ba, domin kafin ma abun ya faru Allah ya faɗa musu inda suke, ya faɗa musu inda kafirai suke, ya faɗa musu inda ayyub suke, sune ar-rakab, sune tawagar yan kasuwa, ga inda suke, yace ku kuna ta can, su suna ta can, yan kasuwan da kuka fito domin su kuma suna ta can. Allah subhanahu wataala yace warakbu asfala minkum walau tawa'adtum, Allah ce wallahi da a ce alƙawari kukai wa juna cewa sai kun haɗu, lakhtalaftum fil mi'ad, wallahi da sai kun yi sabani cikin wannan alƙawari, domin su ir ɗan kasuwa sun razana da yanayin da ake ciki, su kuma wa'incan tawagar kafirai sun razana don ba su san wani irin ƙarfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ba. Shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya razana domin, wato sun razana sahabbansa don ba su san adadin kafirai da irin shirin da suke ciki ba. Kowa bai san yadda kowa yake ba. Shine Allah ya ce walau tawa'adtum, da a ce alƙawari kukai za ku haɗu, lakhtalaftum fil mi'ad, da sai kun saba cikin wannan alƙawarin ba za ku iya zuwa ku haɗu ba, saboda me? Kowa bai san waye kowa ba, amma Allah ya ce walakin, sai dai da al'amari yake ni ya qadiya Allahu amran kana maf'ula, Allah ya tsara sai ya zartar da al'amarin da ya kasance maf'ulan, wato abu ne wanda dole abun aikatawa, Allah yana tsara nasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ake masa wahayi ma yanzu kan Allah ya bar shi akan wannan abun, bai bayyana masa haƙiƙanin kaza kaza ba, balle wayancan kafirai su da suke nesa da Allah ba su ma yi imani da Allah ba. Nan kuma ga su Abu Sufyan, wannan tsari Allah subhanahu wataala ya yi shi ne li yaqdiya Allahu amran kana maf'ula, don Allah ya zartar da wani al'amari wanda yake maf'ulan, wato abun aikatawa, li yahlika man halaka an bayyinatin, don wanda zai kafirta, li yahlika anan li yakfura man kafara an bayyinatin, wato don wanda zai kafirta ya kafirta a bisa hujja iri-iri, yana ganin gaskiya ya kita, wa yahya man hayya an bayyina, wanda zai yi imani kuma ya tabbata akan imani bisa hujja iri-iri don ya ganta. Wa inna Allah, kuma lalle Allah la sami'un, wallahi Allah mai ji ne da duk abu da kuke faɗa, da duk abu da kuke tsarawa, alimun, kuma Allah masani ne da duk inda kuke, da inda kuke shiga da inda kuke fita, Allah ya sani. Wannan abun da yake nufi, Allah subhanahu wataala ya boye wa kowace runduna sanin ilimin abun da kishiyarta take ciki, abokiyar karawarta take ciki, Allah ya boye mu, ya boye abun ne don ya zartar da abun da yake so ya zartar. Abun da yake so ya zartar su ne akwai manya-manyan hamshakan kafirai wanda Allah yake so ya kauda su a doron ƙasa, wanda in dai suna doron ƙasa to al'amari ba zai tafi daidai ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake son su kam a gama da su a wannan lokaci. Da a ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun ga sahabbansa da irin jajircewan da sahabban suke kai, domin su sahabbai suna kare addinin Allah ne, don haka ba gudu ba ja da baya, in an kashe su sun yi nasara sun yi shahada, in sun kashe sun yi nasara sun samu ganima, don haka a tsaye suke ba gudu ba ja da baya, kuma ba buya a fili suke fitowa, ba sa shakka, ba sa komai na ja da baya, ba sa gudu, ba sa tsoro, wanda su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin jagorancin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ko wadancan suna da firgita, 'yan kasuwa su kuma dama ba su da wani makamai, dukiyar su suke so su kare su samu su tsira da ita. To amma sai Allah ya boye kowane al'amari ga kowane sashi don me? Don ya zartar da abin da yake so ya zartar. Na Allah subhanahu wata'ala ya ce iz yurikahumullahu fi manamika qalila. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi bacci, ana cikin wannan gurin ana tsatsaye bacci ya dauke shi. Lokacin da yayi bacci sai ya farka, da ya farka sai yana cewa sayyuhu zamul jam'u wai walluna dubur, sayyuhu zamul jam'u wai walluna dubur, wallahi lallai tabbas za a rusa haduwar kafiran nan, za a rusa ta, wai walluna dubur, za su juya a guje sai sun bar wannan filin. Da ya farka haka ya rinka fada. Saboda me? Saboda Allah subhanahu wataala ya nuna masa a cikin wannan baccin adadin mala'iku da Allah zai sauko da su domin taimakon musulmai. Allah kuma ya nuna masa cewa zai ci nasara. Sannan Allah ya nuna masa adadin kafirin, sai Allah ya karanta su a idon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan baccin. Ga adadin su masu yawa, amma sai Allah ya nuna masa su yan kadan ne, ya nuna musu rauni, ya nuna masa su suna da rauni. Shi dai Allah ya ce iz yurikahumullahu fi manamika qalila. Ka tuna ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya nuna maka su fi manamika a cikin baccinka. Malamai wasu sun yi fassara cewa fi Allah ya nuna manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ido da ido, amma Al-Hafiz Ibn Kathir yace fassaran abin da Imam Ibn Jarir at-Tabari ya tafi akai cewa iz yurikahumullahu fi manamika qalila, katina lokacin da Allah ya nuna maka su cikin baccinka, yace wannan a cikin bacci ne, babu dalilin ayi tawilin sa a ce ba a cikin bacci ba, yace wannan tawilun ne la dalila alaihi. Don haka kawai fi manamika qalila, a cikin bacci Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa adadin kafiran qalilan. Walau arakahum kathiran, Allah ce da Allah ya nuna maka su cewa suna da yawa, la fashiltum, da kun samu kanku cikin rudani, wasu su ce mu je, wasu ce mu fasa, ko kuma la fashiltum la jabintum, ma'ana da kun yi da kun samu ragwantaka, kamar da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake faɗa, da kun samu ragwantaka cikin yanayin ku, wala tanaza'tum fil amri, da kun yi ta munaza'a, wasu ce kai gaskiya mu zagaya mu gudu, wasu ce a'a tunda adadin su ya ninka musu uku a fasa, wasu ce kaza, to da kun yi ta yin haka. Walakin Allah sallam, sai dai kawai Allah subhanahu wata'ala ya zartar, babu makawa sai an yi abin da Allah yake so a yi. Innahu lalle, shi Allah subhanahu wataala kuma ya kubutar da ku daga fadawa cikin wannan munaza'a din. Allah sai ya kubutar da ku daga wannan. Innahu lalle, shi Allah alimun, masani ne bi zati sudur, da ababen da kira za su ke dauke da su Allah ya sani, ya san abin da ke cikin zukatan bayinsa, ya san abin da zai faru domin ya sayar da zuciya take. Wannan Allah ya yi haka don yana son yakin Badar ya faru, don ya zartar da abin da yake so ya zartar. Na'am.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
الله سبحانه وتعالى وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ كُتِنَا, lokacin da Allah yake nuna muku su da aka zo yanzu saura haduwa, sai Allah ya nuna wa muminai adadin kafiran, sai zama su yan kadan. Wa iz yurikumuhum idhil taqaytum fi a'yunikum qalilan, ku tuna lokacin da kuka zo kafin haduwan ya fara haduwa, amma gashi nan an so maganin juna gaba da gaba, ga rundunar muminai karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga rundunar kafirai a can suna fiskantar juna, sai mumune suna ganin su yan kalilan, yan kadan ne. Wa iz yurikumuhum idhil taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim, yana kuma karanta ku kuma su musulmai 310, kafirai daga 900 yayi sama zuwa 1050, amma sai ga sunan suna ganin juna yan kalilan. Su kafirai suna ganin mumune kadan, mumune suna ganin kafirai yan kadan. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace na taba wanda yake gefe na nace ya kike ganin mutanen nan sun kai 70 ko ya kike ganin sun kai 70 ko shi kuma yace a kai in ka duba kai zasu kai 100 ba zasu kai 100 shi kuma haka yace Abdullahi bin Mas'ud yace da na duba sai nake cewa na gefe na ya kike ganin adadin su sun kai 70 ko sai yace kai zasu kai 100 wannan kafin a fara karawa kenan ka duba fa mutum sama da 1000 amma suna ganin su shi yana ganin su 70 shi kuma yana ganin su 100 su ma a can sai suna ganin mu'minai ɗan kaɗan saboda Allah yana son abun ya faru sai sun haɗu domin inda bangare guda suna ganin wancan bangaren suna da yawa da wa'innan sun kare ko wa'incan sun kare to Allah yana son sai an haɗu me yasa Allah yake so a haɗu don gumaguman kafiran nan manya ranan Allah yake so a kashe su su ne su 70 sai da aka kashe su a wannan rana ka duba fa duk a ciki tsirarin mutane ne duk inda al'umma suke a duk inda ake in kaga abu ya rikice an rasa yadda za a yi a gyara wallahi wasu tsirarin mutane ne da Allah zai bada daman duk a kauda su da an huta gaba daya kaga wannan karawan da za a yi mummunan karawa ne duka duk yadda za a yi avoiding karawan Allah ya hana saboda me Allah yana son a kara cikin mutum dubu da sama da 1000 din nan mutum 70 kawai Allah ya sa aka kashe kuma ku tuna kafin fa a fara yakin manzon Allah yake cewa za a kashe wane anan za a kashe wane anan ya ambaci utubatu bin shu arabi ya ambaci shaybatu bin rabi wa'innan manyan miyagu ne in suna nan a doron kasa ba za a bautawa Allah ba to shi yasa a kowace kasa a kowane irin tafiya ake ciki a kowane irin tsari in kaga an dama an yi to akwai wasu tsirari wallahi wanda suke sune tabaibai in ba an tsinke kawunan su ba ina ba zai shi yasa abubuwan suke akwai yaushe haka ne da Allah zai kaddara mana ai iltika'i bainar jama'ani ko da a Najeriya ma wasu kawai su gushe kawai shikenan idan suka gushe shikenan kawai ko da ma ba wa nan ko muna nan kawai a zo a zauna lafiya a daina cin hanci da rashawa a daina yin buhun daloli a daina yin ramin daloli a gidaje ba an huta ba kawai a yi ta yin karatu kyauta kawai dan jami'a kawai da ya samu admission ya je jami'a a yi ta gina jami'o'i a ko'ina sai a yi mutane su yi ta karatu kawai asibiti yana cike da magunguna kawai a daina ganin mutanen mu masu kuɗi suna tafiya kasar waje a je kawai a dauko wani dan mashin da za a yi test wanda bai wuce a buɗe mota ba amma sai an biya miliyoyin kuɗi an je kasar India ake samun sa me zai hana ya zo Najeriya me zai hana sai dubban sa a Najeriya saboda sun taka birki a abun su yan tsirari suna nan Allah ya kaure su to haka nan ne Allah subhanahu wataala duk yadda za a yi abun bai faru ba sun yi amma Allah yana so abun ya faru don ya kauda wa'incan saboda haka Allah subhanahu wataala yake ƙara maimaitawa wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum ku tuna lokacin da Allah subhanahu wataala yake nuna muku su idh iltaqaytum lokacin da kuke ganin juna ga kunan ga sunan fi a'yunikum a cikin idanuwanku qalilan sai ga sunan yan kadan kaga sai Allah ya ce a ganin idonku amma ba zahiri ba a ganin idonku wa yuqallilukum fi a'yunihim kuma sai Allah yana karanta ku kudin ma fi a'yunihim a cikin ganin idon su wannan me yasa liyaqdi Allahu amran kana maf'ula ku duba a gaba a baya ma Allah ce liyaqdi Allahu amran kana maf'ula anan ma yace liyaqdi Allahu amran kana maf'ula in kaga Allah ma menene akwai littafi da aka wallafa asrarut takrar fil qur'anil karim asrarut takrar me sirri cikin Allah ya fadi abu ya saki maimaita shi akwai hikima a cikin haka saboda haka Allah ce liyaqdi Allahu amran kana maf'ula kar ku damu Allah yayi haka ne don ya zartar da wani al'amari kana maf'ulan wanda dole lokacin faruwar sa yayi sai ya faru ko kuna so ko ba ku so sai an yi wa ila Allahi turja'ul umur zuwa ga Allah dukkan al'amura ake dawo da su za a dawo da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ranar da za a taru gaban Allah subhanahu wata'ala in kuka duba ayan surati Ali Imran Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa lokacin da runduna biyu suka hadu fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa fi'atun kafira yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn to me wannan ayan yace wa yuqallilukum fi ayunihim can kuma yace yarawnahum mithlaihim duka wata ayan ma tana magana ne akan yakin badar wannan ayan ma tana magana ne akan yakin badar wannan ayan Allah subhanahu wata'ala yace wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi ayunikum qalilan wa yukallilukum fi ayunihim san kuma yace yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn kafirai suna ganin muminai mithlaihim sunnin kasu biyu ra'ayal ayni a ganin ido anan kuma yace muminan ma an karanta ganin kafirai ma'ana a ganin idon kafirai muminan ma sai aka mai da su yan kadan to me haɗi tsakanin wa'innan ayoyin haɗi tsakanin wannan ayoyin babu tuka da warwara a tsakanin wannan ayan da wata ayatu surata al-imran wannan ayan tana nufin lokacin da suke tsaye yakin bai fara ba da suka fara ganin juna ga muminai anan ga kafirai anan ai kaga sai da Allah ya bayyana gurin da muminai suke da gurin da kafirai ma suke suna matsowa har aka zo yanzu ana ganin juna da wayancan suna boye a can wayancan suna boye a can Allah ya gaya mana ya kuma gaya wa muminai din ya saukar da aya idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum ko wace nuna sai da Allah ya fadi inda take to yanzu kuma sai gashi nan Allah ya ce wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayunihim yanzu a ganin ido ne bayan an zo gaba da gaba amma ba fara yaki ba to ayan surati ali imran kuma yarawnahum mithlaihim shine lokacin da yakin ya rincade sai Allah ya ninka yawan muminai suka zama ninki biyu na ganin idon kafirai an gane ma'ana bayan yakin ya fara faruwa ne ta yadda ba yadda za a yi su gudu ba yadda za a yi su fasa yin yakin to shine da aka fara karawa ai muminai su 313 ne ko 114 ko 115 kafirai kuma su 900 ne ko 1000 ko 950 ko 1000 ko 1050 kaga sun kusan ninka muminai sau uku to amma da aka fara yakin sai gashi nan lokacin da can Allah yana ta karanta kowanne a idon kowanne don Allah yana so liyaqadiyallahu amran kana maf'ula dole sai an kara to da aka fara karawa yanzu kuma taimako Allah yake so yayi wa muminai to shi yasa sai kafirai suka wayi gari ya raunahum mithlaihim ra'ayal ayn shi yasa Allah ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha sai kafirai suka so maganin muminai fa kai ashe sun ninka mu biyu ma'ana sai kafirai suna ganin muminai a lokacin sun kai 2,100 alhali su 310 ne amma sai suna ganin su kamar sun kai 2,100 saboda me Allah yana so ya taimaki muminai a wannan guri duka wannan ya faru ne don a kashe mutum 70 kawai har mala'iku 1000 suka sauko don me don a kashe mutum 70 a kama mutum 70 da ake so a kama an kama su cikin mutum 70 da aka kama har da Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kafirai an kama shi cikin prisonerin yaki mutum 70 amma ku sani cewa Abbas ibn Abdul Muttalib shine wanda shayarwar ruwa yake karkashin sa a lokacin aikin hajji ma'ana ya musulunta daga baya to da an kashe shi ba tun farko da ba zai musulunta ba amma Allah ya san Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbai labari yace wallahi a cikin rundunan kafirai nan da kuke gani akwai waɗanda sun fito ne tilasta su akai suka fito saboda in sun tsaya a gida za a ce me yasa suka tsaya a gida ba sa su yaki dan uwan su ne irin su Abbas aka tilasta su aka ce in ku kafiran gaskiya ne ku zo mu je mu yake shi ai dan wanka ne ai dan kanin sa ne dan kanin wato shi Abbas wato Abdullah baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kani ne ga Abbas to sai aka tilasta Abbas sai ya fito yaki amma ba a sauran sa ba akwai irinsa dukan su ba a kashe su ba yakin Badar sai suka fada cikin prisonerin yaki wasun su kuma suka gudu Allah bai sani bane ba a kashe su ba da sanin Allah ba a kashe su saboda me liyaqadiyallahu amran kana maf'ula ayoyin alqur'ani suna bukatan a gane su Allah ya sa mu gane wallahu ta'ala alam sai muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke fada ko abin da muke karantawa Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba wallahu ta'ala ala na'am